daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi cikin koshin lafiya. Yau Laraba 13 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Ghana wannan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata. Kasar Girka da na Macedonia sun cin wata rijiyar takwa tarihi a jiya Talata. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala kasarsa ta ci gaba da zama cikin wannan yarjejeniyar yadda aka sa wa hannu a shekarar 2015 muddin ba tallafi take samu ba.
To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da muhawara dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya da gwamnatin kasar ta yi.
Zai wahala a sake irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, babu ganin kin musulmi ne, gabaɗe da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan.
To sai dai ɗan adawa na ci gaba da cewa
ana neman Qur'ani saboda an gano akwai kurakure, shine ake taka maka ne.
Za mu leƙa fagen siyasar Jamhuriyar Nijar ma ku ji wainar da ake tuyawa. Idan adawa suka ce sun gano wata dabara da ake so a yi ta hana tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu tsayawa takara a zaben 2021. Sannan muna tafa da shirin demokradiyya da kuma karatun alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadana. Muhammad Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanta mana labaran duniya.
Mawsare assalamu alaikum. Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata tare da alƙawarin kawo ƙarshen shirin hukunci da marar makamai mai linsa masu linzami a zirin Koriya. To sai dai kuma abinda ake sa ran ya zama babban labari ba shine fito fili ba a ƙarshen yarjejeniyar da kasashen biyu suka sawa hannu, domin ko shugaba Trump ya ci gaba da nuna ta cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin Amurka da sojojin Koriya ta Kudu. Wannan shawarar ta Trump dai ta bar abokiyarta ta Amurka da ma sauran jami'an sojan Amurka da ke bukatar karin haske game da inda aka kwana akan zirin na Koriya ta Arewa. Wannan matsayi na Trump dai ya bar kwararru a harkan soja da rashin sanin tabbas akan wannan batu. Yanzu haka dai Koriya ta Kudu ta shiga tsakamin wuya, domin kuwa wannan shawaran shugaba Trump ya sa Koriya ta Kudu ta kasa gane shin ina aka dunfara ne, domin shi ma mai magana da yawan fadar Blue House ya ce akwai bukatar tantance abinda kalaman shugaba Trump ke nufi. Sai dai a wuri ɗaya kuma ra'ayin 'yan majalisar dokokin Amurka ya bambanta game da akan wannan ganawar na garin da garin da aka yi tsakanin shugaban Amurka da takwaransa na Koriya ta Arewa. Ganawar da shugabannin biyu suka yi a ƙasar Singapore ya zame wani abin tarihi wanda aka kammala da alƙawarin cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa za ta lalata makamanta da ke zirin na Koriya ta Arewa. Haka ita ma Amurka ta ce za ta dakatar da atisayen da sojojin ke yi da sojojin Koriya ta Kudu. A nan Washington dai, 'yan majalisar dokokin sun ce suna ganin wannan ganawar ita ce matakin farko, amma kuma yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke da tabbaci ko kwarin gwiwa akan wannan yarjejeniyar, su ko 'yan jam'iyyar Democrat na cewa har yanzu da sauran rina aka ba, domin ko yarjejeniyar an banta a dunkule ba a fayyace ainihin muhimman batutuwa ba a cikin wannan lamari. Sai dai daga ƙarshe kalaman na majalisar na 'yan majalisar ya buƙaci ƙasashen biyu da su samar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin na Koriya ta da kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa tare da ganin an samu wato fursunonin nan da suka bata. Sai dai kuma kasashen biyu sun yi alkawarin bibiyan duk wasu yarjejeniyar da suka sa wa hannu. To amma kuma yarjejeniyoyin basu shata wani tsari na sadidan ba game da kwance damarar makamin nukiliyan kasar ta Koriya ta Arewa. Senator jam'iyyar Democrat Senator Bob Menendez ya ce wannan shine yarjejeniya mafi rauni da ya taba gani wanda aka kulla da Koriya ta Arewa. Ya ce amma dai mun zura ido domin mu ga inda aka dosa kuma wani muhimmin shiri aka tsara a ƙasa. Kasar Girka da Macedonia sun cimma wata yarjejeniya da ta kafa tarihi a jiya Talata. hakan ku ya biyo bayan kwashe wani lokaci mai tsauni suna gaba da juna akan nuna akan wato suna akan yankin na Macedonia wacce take yankin jamhuriyar Yugoslavia da kuma tsohuwar kasar Macedonia ta arewa to yanzu a wannan sabuwar kawance ko kuma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin prime ministocin biyu a amince cewa za a rika kiran kasar da sunan jamhuriyar Macedonia ta arewa daga yanzu duka wato hannayen jarum inji duka hannayen jarum da aka cimma yarjejeniya akai yana nufin cewa shine sunan kasar tamu wanda yana da wato dimbin tasiri domin ko inda kasar take ya riga ya fidda ita akan tsarin sunanta inji prime minister Macedonia Zoran Zaev shi ko prime minister Alexis Tsipras na kasar Girka cewa yayi wannan yarjejeniyar ya kawo ƙarshen duk wani matsayi da Macedonia su dauka akan yankin na kasar Girka shi ko shugaban majalisar kungiyar kasashen Turai Donald Tusk yayi wa kasashen biyu murna ne yana cewa abinda ake ganin kamar ba zai yiwu ba ya yiwu ya faɗi haka ne dai a shafin sa na Twitter shi ma sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg cewa yayi wannan matsaya da aka cimma zai taimaka gaya wajen karfafa zaman lafiya a daukacin yankin kudancin kasashen Balkan Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala kasar sa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar makamin nukiliya ta shekarar 2015 da aka sa hannu a da kasashen duniya muddin kasar ta sa ba za ta amfana ba daga wannan yarjejeniyar Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayar tarho da sauran kasashen da ke da sa da suka sa hannu a wannan yarjejeniyar wato kamar Britania, Germany, Russia, China yana cewa wajibi ne su samu hanyar da za su saka wa kasar ta Iran bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar tare da kakabawa Iran din wasu takunkumi Trump ya ce Amurka ta fita ne domin yarjejeniyar ya rija a gefe guda daya Iran ce kadai za ta amfana fiye da sauran kasashe a cikin wannan yarjejeniyar shawarar da ya yanke na fidda Amurka daga wannan yarjejeniyar a cikin watan Mayu ya bar Faransa, Jamus, Birtaniya suna ta kokarin ganin cewa Iran ta samu wadatattun kuɗi da kulawa domin kawai ta ci gaba da tsayawa a cikin wannan yarjejeniyar jami'an Faransa sun nuna alamar cewa sauran kasashen da ke da hannu a wannan yarjejeniya za su yi wata ganawa ba da jimawa ba a birnin Vienna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sanarwar harin sojan da aka kai wa Kurdawa yan aware a babban tungan su dake Iraq. Erdogan ya dauki wannan matakin ne a yayin da ya auna begen samun kur'an yan kishin kasa musamman akan zaben sa da za a yi a kan zaben da za a yi a watan gobe idan Allah ya kai mu.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da kace na ce dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta yi a maimakon ranar 29 ga watan Mayu da aka sani. A baya-bayan nan wata kungiya da ta taro kan kabilun Najeriya sama da 300 ta nuna goyon bayanta ga wannan mataki. Kamar bangaren yan adawa na ci gaba da ikirarin cewa matakin wata manufa ce ta cimma wani burin siyasa, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aika mana daga Abuja.
Taron da wata kungiya da ke dawo wakiltar kabilu 372 na Najeriya don amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Saidu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a dauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiola shi kadai koko ga kabilar Yarbawa.
Zai wahala a sakin irin shi a ba Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ga nakin jiwa musulmi ne, gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola bane a'a dan shine shugaba shine jagorar wannan tafiyar a wannan lokacin.
Wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC domin a sake cin zabe na 2019 da goyon bayan jihohin kudu maso yamma.
A'a to wai idan wani ya ce hikima ce me yasa wasu ba su yi hikimar ba da? To a ce hikima shi ma ilimi ne. Ya yi hikima dan ya ci zabe idan ma haka aka ce sai kuma ya zama cewa wani bangare na kasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama kai ko ba wane ne ya ba shawara akan wannan abin faduwa ce ta zo daidai da zama
Barista Siraju Usman Haske. Ba da ma Yarbawa ai tare da wannan gwamnati suke saboda role din da suka yi playing a bangaren Yarbawa da bangaren Arewa an hade ga wannan tiya kowa ya san tare ake tiya. Ana tare. Wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya hidacewa da ai.
Hudu dan Audu dan jam'iyyar adawa ce ta PDP da ya halarci taron. Amma ya nuna san ba uguwar dabara ce saboda ranar demokradiya daga 29 ga Mayu.
Domin lokacin da wannan abun ya faru babu irin kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin al'umma da ba yi ba a Najeriya. Kuma su wannan suke dalilin wannan abu sun san me suke yi da haka wannan abu an yi shaidar wata manufa saboda haka man Nasiru kar ka manta koda mai ka soya idan babu albasa bai yi kanshi saboda haka abun wannan da suke tunanin cewa zai yi kanshi ba wa zai yi ba
mun ga wata kila ka ce da wata manufa ko za ka fice mutane
kai Nasiru ana neman Qur'ani saboda an gano akwai kurakure shine ake taka maka ne
haka nan wani mai sauraron sashen wasu na muryar Amurka Musa Usman Damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a bukaci hukumar zabe ta saki sakamakon zaben tukun
da ta zo ta ce ya ci zabe sai aka soke zabe guda kwani idan Buhari ya zo yanzu yace an cuci MKW Abiola ko an mishi wani abu ba daidai ba dan haka bare ya apologizing su family din MKW Abiola wannan ba za mu damu da shi ba amma INEC fa bata sanar da cewa MKW Abiola ya ci zabe ba amma dan kana shugaban kasa ko al'umman Najeriya kana ba su hakuri mu bamu gamsu da wannan ba wallahi bamu ji dadin sa ba sam
za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki da zahiri dagero su mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirin sa ba har zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya Nasura da Maiki kai murar Amurka daga Abuja
To kwamitin gudanarwa na majalisar dinkin wato majalisar dokokin jamhuriyar Niger ya nemi da ayyana kujerar tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamu Ahmadu a matsayin wacce babu kowa a kai. A kuma mai gurbinsa da wani matakin da gamayyar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta bayyana a matsayin wata murƙashiyar siyasa da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta shirya da nufin hana tsohon kakakin tsayawa takara a zaben 2021 zargin da ta musanta. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga Yamai.
Da ƙuri'u 8 daga cikin 11 ne kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasar Niger ya amincewa matakin aike wa kotun tsarin mulkin ƙasa takardar buƙatar ta aike da mutumin da zai maye gurbin dan majalisa Hamu Ahmadu bayan da ya shafe shekaru sama da biyu ba tare da saka kafafunsa a zauren majalisar ba sanadiyar gudun hijirar da yake yi a Turai da nufin gujewa wata shari'ar da yake yi wa kallon makarkashiyar siyasa. Koda yake har yanzu kotun bata bayyana matsayinta akan buƙatar kwamitin gudanar da majalisar ba makusantan jagoran ƴan adawa irin su Bana Ibrahim na dora alhakin wannan al'amari a wuyan jam'iyyar PNDS mai mulki
Hamu Ahmadu ya san da lokacin da ya bar kasar ga bai da lahiya bai sukan bai da lahiya ne to kenan wannan mutunan banga ta kaka ba yau majalisa za ta taso ta ce a tun lokacin da an ka kafa ta baina a wannan zance bai taso ba su yanzu gani suke wai ta ina suke iya shiga wannan Hamu ya dame mu a hana shi to battiwa tunda abu daga wajen Allah ne yake hutowa ɗan tarayya su dogara ga Allah su je su nemi kandidatin su wanda zai fafata da Hamu Ahmadu in Allah ya yarda 2021
dukkan wani yunkurin jin ta bakin ƴan majalisa na bangaren rinjaye ya citira yayin da shi ma wani jigo a kwamitin watsa labaran jam'iyyar PNDS tarayya Adamu Manzo ya ce magabatansa sun umarce shi ya jira jin amsar kotun constitution to amma a nasa bangare kakakin jam'iyyar Alhaji Asmanu Muhammadu ya maida martani akan bugon gaban da Model Lumana ke yi cewa ƴan tarayya na saunar haduwa da Hamu Ahmadu a zaben 2021
yo shugaban kasa Isu Muhammadu kakkamanci cikin ƴan takara 10 shi kadai abin da samu kashi 40 cikin 100 aka je zagaye na biyu dan takarar na Hamu Ahmadu yana nan shugaban kasa Isu Muhammadu samu kashi 80.12 karshe 3 ne ma cikin 100 to wannan mutum na ba mu tsoro
batun shugabancin jam'iyya da ma zaben mutunan da ya cancanci ya tsaya wa Model Lumana a zaben shugaban kasa rubutacciyar magana ce da tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka ce 2021 sai Hamu inji Bana Ibrahim
mu ɗan Lumana mun ce in dai Allah ya ba Hamu rai ba wanda ke da dama ya zo cikin partikinmu ya ce daya yana son president's team party. Babu wanda ke da dama ya ce shi zai zo ya yi takara da sunan jam'iyyar mu, babu sai Muhammadu. Tunda mu mun yarda da Muhammadu lokacin da an kai zabe wanda sun ka shige bai na yana gidan yare an kama shi mun ka tashi da fiti kan mai zo na biyu ba da yayi campaign ba kamar mu saura.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Sai za gugu anan na cewa karfe 1 dare ne da minti wato 15 kuma albarkacin azumin watan Ramadan da muke ciki ga zangon mu na karatun Alkur'ani mai girma daga wani matashi.
Sunana Zahruddin Tasu Zakari daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
صدق الله العظيم. ينزو غاشرن ديمقراطية. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har na ƴan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun nan ne na kudurori 12 da majalisun Najeriya suka baiwa shugaban Muhammadu Buhari. Wannan karshe ke cewa muddin shugaban bai dauki matakin da ya dace ba to majalisun za su yi amfani da karfin ikon su. Wannan batun ne jama'an kasa suka fassara shi a matsayin cewa suna nufin su tsige shugaban Muhammadu Buhari kenan. To a tattaunawa da muka yi da mai magana dawun majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ya ce jama'a ne da kuma mu ƴan jarida muka fassara wannan kudirin nasu na ƙarshe a matsayin yana nufin tsigewa. To kenan sun yi amai sun lashe koko me yake nufi. Amma dai na fara tambayar sa ne inda a kwana akan waɗannan kudurori.
To mu kan aina mu mun yi gaskiya ne mun yi zama haɗi tsakanin mu da Dr. Abdul da kuma bayan zaman nan mun ba da wannan wayannan maganganu guda 12 amma mun aika ma fada shugaban kasa ga abin da muka zatas to kuma muna gani shi shugaban kasan Allah yadda zai fara yin aiki da su bayan sai abin da shugaban kasa ya yi to za mu sake dubawa amma ni ban gan shi kamar za a samu matsala ba don abubuwan da muka faɗa for example muka ce kana so shugaban kasa a tabbatar cewa an ba matasa aiki ba abu ne wanda shugaban kasa zai ci bane an kace ma shugaban kasa for example a tabbatar cewa wanda ya ba su aiki su yi kalame masu kyau su tabbatar cewa ba kara samu rashin zaman lafiya tsakanin fannin zatarwa da fannin majalisar dokoki ba wannan ne ban ga shi kamar abu ne wanda shugaban kasa ke zai ki ba to ina ga kamar insha Allah ku ba wani matsala ya da kyau in muna da matsala mu ga ma shugaban kasar shine baban mu kuma duniya su fahimta ga damuwan da muke ciki so mun sura da damuwa shine za su ga ma fanni na ke
to kun ba da wani wa'adi ne na musamman kan lokacin da kuke son ku an aiwatar da wannan kudurorin da kuka mika masa
eh to a cikin kudurorin ba mu ga ni shi ga kwana nawa ne ya kamata yi ba in ana zaman lafiya ai ba fada ne tsakanin mu da fannin za ta wasu ba ne dan haka in mun ba da wayannan kudurorin ko 12 ga abin da muke so a yi na farko muna ganin shi shugaban kasar ne mutum ne wanda zai saurare mu to amma son mu ne a yi shi a cikin lokaci to kuma ni baga kaman za ta matsala ba a ta wayar nan.
To Honorable Abdulrazak, magana biyu ne a cikin wannan batu. Na farko dai, ƴan Najeriya suna cewa akwai abubuwan da suka faru wanda suka fi waɗannan ƙudurorin naku 12 baku ba da baku magana akan su ba sai yanzu, na harko kenan. Sannan na biyu, gaba ɗaya ƙudurorin kuna fa sai duba yayin wani abu akai, amma daga ƙarshe a ƙuduri na 12 kun ce idan bai dauki matakin da kuke son ya dauka ba, ku za ku dauki matakin da kuke jin ya dace. Ina son da farko kai mini bayani akan me kuke nuhi da wannan, saboda mutane sun dauki wannan tamkar kuna maganan tsigewa ne.
To na farko sai ni ina danda ina majalisar dokoki a dauki a nan ba. Sannan yau a kudiri muna da kudiri kusan 15 a sanena wanda aka yi a majalisar tarayya a kan yadda aka samu rashin tsaroya a gabanmu a Najeriya. Wannan abu ne da mu kowa, ko kana fannin dokoki, ko kana fannin shari'a, ko kana fannin dakasuwa. Don haka yau za ka samu ƴan majalisa daga yankin a wannan daga abin da dame mu na Boko Haram daga Adamawa, abin da ya dame mu a Maiduguri, ya je a abin da ya dame mu a Kaduna, musamman Niger Delta da sauransu, ba inda a Benue, duk ba inda ba a fami kudurori ba. Kuma gaskiya an kokari a kan wannan. Don haka yana cikin abin da ni zan iya cewa mun damu matuka da abin da yake damun kasar nan. Fashe maganar mata awo. Banda wannan, fannin ƴan Najeriya ne mun kira service chiefs su zo jaure majalisa mai zanna da su, mun fitar da ƴan gerudu mun yi kulosu wato zaman sirri da su ne a muka zanna a majalisar tarayya. Menene ya kamata mu yi wanda ba mu yi ba? Menene yake damun ku wanda kuke so yanzu mu yi? Menene matsalolin ku? Mun zanna da su mun fahimci, kuma su zo sun zanna muka tattauna, kuma sun gaya mana abubuwan da kamata, kuma mun biya mun wanda za mu yi yana cikin abubuwan da yau ya taimaki kuma za ta zama su dauki matake wanda aka samu sauki a kacin da ake yi. Don haka yin mutum ya fito yake ba abin da muka yi da baki da ba daidai ba ne. Ina so ka gane cewa a cikin da muka yi a cikin shekara uku nan, shi kakakin majalisa Yakubu Tokara shi ne ma ya kawo kuduri wa akan maganar North-East Development Commission. Wannan mun yi shi. To wai sai abu ya damu Najeriya, ya damu amin North-East da Najeriya ma gaba ki da. To dai ba dai ba ne a ce domin ta hankali a kan abubuwan da ya damu ɗan Najeriya ba. Mu dai ina gani wata rana mutane ne aka buga su a kan ayyukan ɗan majalisa, face an ɗauki hanyar cewa ko me muka yi da kar ake gani cewa mun aikata abu ne wanda zai fara da ba mutane Najeriya rai. Don haka ina ganin ba dai ba na faɗa wannan, sakamakon mu da Allah muna yi abin da ya kamata.
To batun cewa za ku tsige shi ko kuma za ku ɗauki matakin da doka ya ba ku dama ku ɗauka idan ba biya waɗannan buƙatun ba, shi ko me za ka ce game da shi?
Farko a nan kuma na so mutane su fahimta cewa na faɗa ƙudurorin da muka yi mitin tsakanin mu da majalisar dattabe muka aika muka gaya ma shugaban ƙasa ga abubuwan da muke so a yi. Ai mun yi ne don zaman, in kana zama da mutum in akwai abin da ya dame ka ba amfani ka rike shi a zuciya ka fito ka faɗe shi. Shi ma akwai abin da ya dame shi da kai ka ya fito ya faɗa. Haka ake zama ba zama munafici ba. Don haka tun da mun yi mun fito mun gaya ma duniya, ai ba abin da nan da ake yin shi ne ba ya faɗe ne don a bada tafiyar nan ba. Kuma maganar ce ana so a tsige shugaban ƙasa, ina ga wannan mutane kar su yi mai da hankali a kan wannan. Ai in da akwai kuduri ne wanda an kawo a majalisa a zaure an ce to ga majalisa an kawo kuduri a tsige shugaban ƙasa, to wannan za ka ce ga shi an yi. Amma wannan ba wani ɗan majalisa da ya kawo wani kuduri. Amma dokoki da muka ce to in ba a yi wannan ba, in shugaban ƙasa da ya kaza ba, to mu fa za mu danna ne da shi matake. Ai ba fito an ce za abin da ake so a yi ba. Mutane ina ga ɗan jirgi sai a mana kullum a ta kata da gangami. Ina ga fahimta na kara mai da hankali ta wannan don a fi gani ma cewa shugaban ƙasa zai cika abubuwan da muka faɗa. Shi da kamar na bada misali, an yi mulki shugaban ƙasa ya mai da hankali a tabbatar cewa an samu maganar tsaro an cika printer. Wani abin ban ga kamar shugaban ƙasa zai ci ba. Mun ga to shugaban ƙasa ya yi kokari, akwai maganar ba ma mutane aiki. Ina ga ba abu ne wanda shugaban ƙasa zai ci ba. To akwai abubuwan da duk muka lika ba wani abu ne wanda gwamnati zai ci ba. Shi ya sa nake gani kar a fi mai da hankali a kan kuduri na 12
a mai da hankali akan ne da ya zo a sha daya wanda ya kamata a yi don a samu zaman lafiya.
Akwai raɗaɗin da ke zagayawa yanzu haka yana cewa kuna nan kuna tattara sa hannun mutanen da suke goyen bayan ɗaukan mataki na ƙarshe akan batun tsigewan. Na gaskiyan wannan
ya kamata jama'a su kaurara maganar yanzu ga baki na ni ne maganar yawun majalisar taraya ko kuwa a ji daga bakin yawun mai magana da majalisar jakadi ko kuwa shugabannin a baki da wanda suke majalisa. Amma in wani dan majalisa ya fito ya magana ba daga wajen mu ba to ya kamata mutane su takankantar da wannan. Amma ni ina so jama'a su fahimta cewa maganar tsige shugaba ko gwamna ko shugaban kasa aiki ne dan majalisa ba wai babu ba. A gwamnoni da suka shuɗe mun ga cewa an cire wa gwamnoni sun yawa wanda majalisukan jihohi suka cire wasu gwamnoni. Wannan aiki ne wanda ya rata a hannun ɗan majalisa yana cikin aikinsa. A nan a taraya na san lokacin shi tsohon shugaban ƙasar Obasan su an so a tsige shi abin baka yi ba. Kuma ka in ana so a tsige wata shugaba ba za a yi shi ba ai za a kawo shi a zaure. To a yanzu ba wani kuduri a ƙasa wanda an nuna cewa za ana so a tsige shi shugaban ƙasa a yanzu haka. Kuma kan mutum ya zo ya ce akwai tigireta da ake tarawa to ni ba san da wannan ba shi ne dakshin magana ba.
Me ya zafi yanzu haka aka ce kun miƙa sunayen Gudaji Kazaure da Jibrin Abdulmumini a wurin kwamitin ladabtarwa me suka yi wanda ya saba a cikin kalaman da suka yi? Shi Gudaji Kazaure ya yi taron manema labarai ne ya ce shi wannan kudurin na ƙarshe ne shi ne ya jaddada ya ce bai yarda da shi ba. Laihi ne idan an yi taro in ce cikin abubuwan da aka yi ni ban yarda da wannan ba?
To bari yi bayani kamar haka. Mu doka ne a majalisa cewa yau in ana zama in kuka san da majalisar taraya ko mun yi zaman haɗin kai in mun zama duk abin da muka tattauna bai zama dole cewa dukkanmu a ciki za mu amince da abin da aka tattauna ba wannan haka ne. Amma tun da siyasa ya ci wane ne suka fi yawa in yau an zanna an yi da cewa kudurin nan 12 da aka zartar wanda suka fi yawa su suka samu galaba a kawara nan to shi ne ya zama matsayin maganar da aka yi a majalisa. Ya kamata ni mai kakakin majalisa zan fito ce ga abin da aka faɗa. Amma lokacin da za a zo a aikatar da wannan abu to kowane ɗan majalisa yana da ra'ayin kansa. Yau ko za ka tsige mutum ba wai za ka zo ka faɗa ne da baki ka ce za a cire wani abu ne kuma ya ciro ba shugaba kasa ya ciro ba a haka. Amma lokacin da an ce ana so a yi kaza dole ka amince da wannan. Amma lokacin da aka zo aikatar da abu ai tsige shugaban kasa akwai kayi fari da yawa. Kuma ka ba wanda suke ciki da duka za su amince da suka yarda da wannan ba. Lokacin da aka zo a ce ma yau an ce za a tsige shugaban kasa ba sai ka tarba abin ba zai yi ba. Kuma haka amma kafin nan yau menene majalisa ta zartar kamar matsala ne ya gume ya magana yawon majalisa. Za a iya a yi wani magana wanda ko ni ba na so. Amma tun da abin da matsayi ne na majalisa dole ne in fito ya je in ga ma zina ce ga abin da ba majalisa ta aikata.
To jama'a ba iyakar ta kenan ba. Amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan. A tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu amadin bakon namu wato kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrazak Namdas da Chubahiro Jodone daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To Ladan din bai nisa ba gashi ya dawo mana da labarai a takaice.
Shugaban yan Taliban da ke Afghanistan Hizbullah Akhundzada jiya Talata ya sabunta kiran da yi na ganin an tattauna kai tsaye da ya tattauna kai tsaye da Amurka domin ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi wanda zai bai wa kungiyar yan yakin sa kai damar tattaunawa da su domin samun zaman lafiya. A cikin sakonsa ana taya murnan bikin sallan karama wanda za a yi bayan an kawo ƙarshen azumin watan Ramadan. Shugaban na Taliban ya karfafa kamfe din da kungiyar tasa take yi na bayar misali da ci gaba da kasancewar sojojin Amurka da take wa jagoranci da suka mamaye kasar. Ya ce lallai sun yi amannin zaman lafiya wato Amurka kamata ya ce sun amince da tattauna da su.
To masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin mu a wannan lokaci sai an jima da hantsi za mu sake dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Zamu da dun shi Ladan Ibrahim Ayawa da Chubahiro Jodone da kuma Jimmy Cook daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa sai mu haɗu a shirinmu na hantsi.